العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعباد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أنفغماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أكو قوتا دماد الآخرة حجر مائكي صلى الله عليه وسلم دبولي لتاريخ دو ثلاثين دشدة هما أشعرون دهدو قوتا أكو ميلادية دبولي دبو مشاهير. الله سبحانه وتعالى يا حدام أولا مسلا شنام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه يومن شي قبل درس وانا لتاتي لا مسائل الجاهلية لا شي دي الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كم وانا شي مجلس منه زام تاش المسألة الثالثة مسألة تأكل مسألة تأكد تشم مسألة للجاهلية وانا النبي صلى الله عليه وسلم يتنشأ الأمة ألوك تند الله تعالى يا أيكوشي يتنشي سؤالي وده جسيكي أقيوان مسألة جزاء مغانا كانت كمما زال الله صلى الله عليه وسلم يتابع مسلم أستنوأنا المسألة يكاو الدين لا الله أكا مسلم جاء wannan munanan al'adojin na jahiliyya da kyawawan ka'idoji da dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce na musulunci. Kuma al'umma duk lokacin da ta zaɓi ta zauna a cikin jahiliyya, to ta zaɓi ta koma baya, ta zaɓi ta halaka, ta zaɓi shiga wuta, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya share jahiliyya tun da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi mai amfani. Ba ne ce itibaruhu mukhalafata waliyil amri fadilatan wa ta'atuhu wa inqiyada lahu dhillatan wa mahanatan. Mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin jahiliyya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsinci mutanen jahiliyya a kan su, itibaruhum yadda suka dauki mukhalafata waliyil amri saba ma shugaba. In an ce waliyil amri, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda babban malamin tafsiri al-Allama ibn Jarir ibn Tabari rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin tafsirin sa, da Allah ta'ala ya ce wa ulul amri minkum, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace humul umara wal ulama, sune shugabanni jagogori wanda suke kula da al'amuran mutane da rayuwarsu ta duniya, wal ulama da kuma malamai, wanda su kuma sune jagogori a cikin addini, masu karantarwa, masu ba da fatawa, masu nuna abu kaza ya halatta, masu nuna abu kaza bai halatta ba, masu cewa a bar kaza za a shiga aljanna in an bar shi, masu cewa a aikata kaza in an aikata za a shiga aljanna, masu cewa a bar kaza idan ba a bari ba za a shiga wuta, masu cewa kada a aikata kaza in aka aikata kazan nan za a shiga wuta, su ne awliya'ul umuri ko kuma a ce ulul amri. Kwara ɗaya sai a ce waliyul amr, waliyul amr shugaba. To a jahiliya, aqidar mutanen jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, su a wajensu suna ganin a saba ma shugaba, suna ganin haka fadilata, suna ganin daraja. Mutum ya zama ɗan tawaye, ya zama ɗan tsagera, su suna ganin wannan shi ne daraja. In baka iya faɗa da shugabanni ba, to kai ba ka da wayewa. A jahiliya haka ake. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wani abu, ba su da shugaba kwara ɗaya. In aka tambaye ka a jahiliyyar Larabawa waye shugabansu kwara ɗaya wanda suke amsa maganarsa, babu. Kowace ƙabila tana da shugabanta, shi ne ake ce masa shaykhul ƙabila. Shaykhul ƙabila shi ne shugaban ƙabilar, shi kaɗai ne zai faɗa a ji wancan ba ruwan shi da wancan shi yasa daga cikin jahiliya akwai al'umma su koma a cikin su babu dattijo ba mai faɗa a ji a cikin unguwa kowa ya aikata abin da ya ga dama yara su aikata abin da ya suka ga dama kowa ya abin da ya ga dama ba wanda zai iya hana su wannan rayuwa ce ta jahiliya komawa baya ne abinda manzo Allah ta sama yazo ya faɗa da shi ya goge shi aka dora al'umma akan jagoranci da shugabanci da faɗa a ji da ladabi da biyayya da da'a to al'umma ta koma ba ta da wannan to ta koma jahiliyyar fa ta koma jahiliyyar fa yasa in ba ku manta ba muka ce tarifin da sai da kutub Allah ya gafarta masa kurakuransa ya ambata a cikin tafsirinsa fi zilalil qur'an a game da jahiliyya ita jahiliyya ba lokaci ba ne jahiliyya tunani ne da al'adu idan aka ɗauki waɗannan tunanannukan ko ayyukan ko al'adun aka yafa aka yi aikatawa to shi kenan al'umma ta shiga cikin jahiliyya kuma mun buga misalai da yawa سيدنا أبو ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه سكي مصو فما تين سنين أن أدب ذاتي يا مصو صحاب ممن ذا السنة ضاء معصومي بني سكي مصو شيدا لا رضي الله عنه من البيئين ننقص إثيوبيا ننقص حبشة نن أفريقيا مني شيكي نم سيدنا أبو ذر الجفاري يشيما أبو لا رضي الله تعالى عنه يشيما ابن السوداء yace masa tabi can dan mu'ammaci manzon da su ma hankalin sai tashi da yaji wannan kalma shi yace innaka rajulun fika jahiliyyatu kai ne mutum ne har yanzu akwai sauran jahiliyya a tare da kai kaga jahiliyya a shi aiki ba lokaci bane kada wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ba za a saki samun jahiliyya ba a mutane za su iya za su koma cikin jahiliyya to daga cikin jahiliyya akwai saba mashuwa gabanni mutum ya ji a rayuwarsa shi ba wanda zai faɗa masa ya ji kuma ya riƙa ganin wannan shi ne daraja da isa da wayewa sannan wata'atahu suna ganin biyayya ga shugaba walin iyada lahu da jayuwa zuwa gare shi ta hanyar yi masa biyayya jillatan wa mahanatan suna ganin wannan a matsayin kaskanci kuma walakanci saboda su ba shugaba ni ba na shayin kowa ba uban da ya isa ya faɗa mini shi ke nan an koma jahiliya a jahiliya ake wannan shin ya fito ya ce ba wanda zai faɗa masa ya ji shi ba ya shayin kowa duk ranar da mutum ya koma bayi da wanda zai faɗa masa ya ji ya halaka matakin shi ke nan na halaka mutum ya kai matsayin bayi da shugaba bayi da jagora bayi da wanda zai faɗa masa ya bayar ba wanda zai ce masa yayi yayi in mutum ya ɗauki wannan matakin shi kenan ba abin da zaka iya masa kuma tunda dama dan adam Allah ta'ala ya halicce shi ya zama akwai shi yasa Allah ya sanya akwai abna'u akwai aba'u akwai yaya akwai iyaye akwai yaya akwai iyaye yaya ana tsammanin su wajibi ne su ji abin da iyayensu za su faɗa musu sannan aka samu akwai ne akwai shibaru akwai sigaru akwai manya akwai ƙanana haka rayuwa take da Allah ga dama sai ya yi mu kamar yadda ake yin abubuwan kamfani kawai aka tashi kawai sai a fito da mu ga baki ɗaya abu iri ɗaya yanzu idan ka je ka siyo magi ne tauraro cikin leda guda ɗaya ne ai wani zai jin ya fi wani ko wani na jin ya fi wani ɗaya ba zai faɗa ma ɗaya ba ya ji sannan mace ta tashi ko ka tashi za ka yi amfani da shi ai ba ka cewa wancan ne babba bari in fara gabatar da shi ko kuma wancan ne ƙarami ka duk wanda hannun ka ya kai shi za ka ɗauko to amma cikin hikimar Allah ta'ala ba haka yake sanya ganmu ba sai ya sanya mu akwai shugabanci hatta rayuwar dabbobi suna da jagoranci ka kalli giwaye in suna tafiya furo ke shiga gaba turo yake shiga gaba turan giwa idan ya hango wata fitina gaba to ba zai yi gaba ba sai ya tsaya yana tsayawa to wannan fasilar ba za ta ta ba wanda zai zo ya wuce gaban sa an fahimci akwai matsala in ramin ya hango to shi zai san yadda zai ya cika ramin nan saboda ɗan kanana su iya wucewa shi zai je ta tsawo kasa da botoramin sa yanzu ya cika wannan ramin sai a zo kowa ya wuce to balle ka koma irin su masarautar turuwa kowa na da aiki jagoranci ake yi ministry ministry balle kuma ka koma ka zama wannan kashe kenan a cikin ayar Allah zuma ma'aikata ma'aikata ake da ita kike da zuma kunan zuma da kike ganin shi ma'aikata ma'aikata kowa da aikin shi sannan akwai jagora saboda girmama sarauniya ba a bari a ga sarauniya lullube ta ake yi to da haka al'umma take cin nasara ta yadda akwai jagoranci a cikinta akwai masu fada a ji abun kunya sai reshe ya juye da mujiya yau musulmai a duniya su ne wanda ba su da shugabanci amma arna kafirai suna da shugabanci in mutum ya zo ya yi magana kwara daya akwai wanda shi zai yi magana sai kowa ya ji amma musulmai ba su da wanda zai faɗi magana kwara daya a duniya kowa ya bi shi haka rayuwar al'umma ta koma yau sannan a unguwa ko a layi ba a iya samun wani mai faɗa a ji wanda zai fito ya ce an kaza ba za a yi ba kowa kuma ba zai yi ba babu shi a cikin al'ummar musulmai yanzu ba ga zaben nan ya zai zo ai cikin abin da ake faɗi duk mazaɓar da aka take ake faɗa za a soke wannan mazaɓar haka suka faɗa duk mazaɓar da aka in ka tafi kudu ba haka suke yi ba mutum ɗaya zai zo ya tsaya natija ne a wannan mazaɓar zai zo ya tsaya in ya hango wani zai yi abin da ba daidai ba in ya ce masa haka yi shi ke na yaji amma wani zai je iya fitowa ma da barandani ya karka a ƙasa ya kowa ya ji tsoro sai al'ummar da ta zama haka me kake tsammanin za ta yi a cikin al'umma to wannan sifa ce ta jahiliya saba ma shugabanni kin yadda da shugabanci mutum ya ce shi dai da shugaba to shi ne sai ma ne shi anna mukhalafata waliyil amri lalle saba ma shugaba wa adama lin qiyadi lahu fadilatu su a wajen su a jahiliya suna ganin haka daraja in mutum ya haka ya zama mai daraja a ce zai biyayya ga kowa to shi ne ya isa ya zagi wanda ya dama manzo Allah sallama ya zo ya rusa wannan manzo sallama ya ba mutum uku daraja a wani hadisi bayan iyaye to akwai kuma mutum uku manzo Allah sallama ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ijlala dhishaybati almuslim wa qari alquran sannan kuma والإمام المقتصد إن من إجلال الله تعالى إجلال بالشيبة المسلم للي دقى تكين جرمى ما ألا أقوي جرمى مجدتي جو مسلمين بتمن جيدا مجدتي جوينا دفر فراءة كم مسلمين واجبيني أجرمى ماشي ونم فرفراء وانا من ذال لتصمى يتبت الدسي واه شيبة المؤمن نور من الله دي سيني سهيزي furfuran datti ga musulmi to haske ne daga Allah duk wanda ya zama datti ga ne musulmi wajibi ne a bashi haƙƙinsa na girmamawa sai yake da sannan wa qari alquran ghayr aljafi fihi walghali ghayr aljafi anhu walghali fihi sannan da malami masalin alquran wanda bai zakewa a cikin alqurani baya wuce dokokin alqurani sannan baya kin aiki da dokokin alqurani wajibi ne a masa biyayya shine na biyu sannan na uku wal iman al muqsit shugaba mai adalci shugaba adali wannan guda uku manzo sune ce mun an girmama su Allah aka girmama sannan manzo Allah sun yace man ata'ani man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda yayi mashruba shugaba na musulunci biyayya to annabi yayi biyayya duk wanda kuma yayi annabi biyayya to ya ma Allah biyayya ne to su a jahiliya ba haka bane su suna ganin saba mashugaba da waɗannan nau'ukan mutane ukun da aka ambata su suna ganin shine daraja da isa in mutum ya isa sai ya saba ma kowa ya zagi wanda yake so ba zai yi abu a hana shi ba sannan wasam'a wata'ata lahu dhullun wa mahanatu sannan suna ganin ji sauraron maganar shugaba wata'ata da kuma yi masa biyayya suna ganin zullun wa mahanatu suna ganin wannan kaskanci ne kuma walakantar da kai ba za a yanzu na yi ma wani shugaba ni ba wani da wani shugaba shi yasa ai ba a dade ba aka samu khawarijawa khawarijawa cikin sauran irin masu wannan aqidan ne manzon Allah sama yazo ya rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an je fayu an je yaki an samu fai'u fai'u dukiyar da aka sama a hannun kafirai ba a gwagwa yaki ba ita ake ce mata fai'u Allah ya ba manzo Allah sama ita ga baki sai abin da ya ga dama yayi da ita kun manzo sama ya ga dama kai ya ba kowa Allah ya ba shi wannan zaba amma manzo sama a cikin hikimar sa da kyakkyawar siyasar sa sai ya raba wannan dukiyar ga waɗanda yake ganin Abbas ba ta fa musu amfani ya aka samu ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ya tashi ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah a wata riwaya ce ijil fa innaka lam ta'dil ha inna lillahi wannan karshen tadewa ce in kana neman karshen tadewa to wannan ita ce karshen tadewa ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai adalci a wata riwaya ce wallahi wannan ba gaban Allah akai ba ba Allah a cikin wannan gaban hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi man sun ce wai haqq illa ma'adil kaman ya'dil idan ban yi adalci ba wa kake tsammanin zai da ya adalci ayamunu ni rabbus samawati wal ardi wala ta'mununani yanzu ubangijin sammai da kafe zai amince mini ku ba za ku amince min ba sai daga cikin sahabbai a wata riwaya aka ce Umar a wata riwaya aka ce Khalid ibn al-Walid ya musulunta a lokacin yace da'ani ya rasulullahi adrib 'unukahu yace ya manzon Allah bani Umar ni in kulla wuyansa man sun ce la taqtulhu hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ahabahu haka kashe shi yanzu aka kashe shi ya zama mana dangar matan tudu baya cikin sahabbai amma idan aka taba shi sai yanzu mutane kuma su koma su ce ai yanzu ma sahabban shi yake kashewa manzon sun yace kyale shi amma da sannan Allah zai fitar daga cikin tsatsan sa min zikrihi Allah zai fitar daga cikin tsatsan sa wasu zurriya wanda za su kasance suna karanta alqur'ani amma qur'ani baya wuce makoshin su suna karanta alqur'ani rini da qira'a ne tsadi amma ba su san ma'anar sa ba ba sanin ma'ana ba sanin tafsiri babu tadabburi babu fiqh wannan kuma ba su aiki da abin da qur'anin ya ce sannan in suna sallah sun fi kowa iya sallah in kaga sallah su sai kai baka iya ba sannan za su zama masu yawan azumi kai sai kaga baka komai amma manzo sun ce yamraquna min al-islam kama yamraqu as-sahm min ar-ramiyya yamraquna min al-islam kama yamraqu as-sahm min ar-ramiyya man sun ce da sannan za su tsaya a musulunci suna shilla suna fita daga musulunci kamar yadda kake ganin mashi na fita daga jikin kwai haka za su rika fita manzo Allah sun ce la'in abqanillahu wa laqituhum la'aqtulannahum qatla adin wa tamu yace wallahi in Allah hada da su sai na musu irin kisan adawa da samudawa khawarijawa babban alama khawarijawa ita ce sun yi mashuwa gabanin biyayya khawarijawa nan sun fara bayyana tun zamanin sayyidina Uthman ibn Affan amma harkar su ta fitowa fili a zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da suka ma sayyidina Ali hukunci suka ce ya kafirta. Mabiyansa ne, daga cikin mabiyansa ne ɗan Shi'a sai suka koma kuma suka zama khawarijawa. To daga suka yanke hukunci cewa sayyidina Ali ma ya zama kafiri wal iyadu billah, sayyidina Muawiya ya zama kafiri wal iyadu billah, sayyidina Amr ibn al-As shi ma ya zama kafiri. To aka ji an kashe shi, aka hada aka ce da aji aka kashe. Daga cikin alamomin su kuma dama shine kawai duk wanda ya saba musu aka kashe shi, duk wanda ya saba ma ra'ayinsu aka kashe shi. Wannan duk alamomi ne ka duk ko bai ba su kira kansu da sunan haka ba, to sunan su khawarijawa. To daga wanda ya je kashe sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, sai aka sa a ranar Amr ibn al-As bai fito ba, sai wani na'ibin sa da ake ce masa Kharija shi ya fito sai ya kashe shi. Bayan ya kashe sai ta bayyana a gare shi, ashe ba Amr ya kashe ba, ba Amr ibn al-As ya kashe ba, ya kashe Kharija ne. Sai ya ce aradtu kharijata wa arada Allahu amra, aradtu amran wa arada Allahu kharijata. Ya ce ni Amr ne ni ya kashe wa, sai gashi shi kuma Allah ya nufi Kharija zira. Sannan wanda ya je kashe sayyidina Muawiya ya yanke shi, amma bai kashe shi ba, aka yi masa aiki likita ya ce amma daga nan ba zai sake haihuwa ba. Wanda ya je kashe sayyidina Ali shi ne Allah ya tabbatar masa da asara, ya kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Kuma sunan shi Abdurrahman, Abdurrahman ibn Muljam al-Mughani shi ya kashe shi. Cikin almajiransa wani baiti yana yabansa, ina ya baghdaka min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsh ridwana inni la azkuruhu yawman ahsibuhu athqal khalaiq 'inda Allah ihsana. Cewa ya baghdaka, ya sara, wa yana jinjina irin sarar da ya ma sayyidina Ali. Min taqiyyin, sabi ne tsoron Allah ne wannan tsarin. Ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana, yace abin da ya nufi da wannan tsarin ya sami yadda a wurin Allah. Ya kace sayyidina Ali ne dan Allah ya yadda da shi wannan magana dan Allah. Shi inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu, yace ni ko in na zauna na tuno shi, fa ahsibuhu sai in masa tunani, in yi tsammani, shi ne ake kalbari ya ce inda Allah ista'ana, ya ce ya a fitin bayan Allah ba wanda ya kai ji tsoron Allah da kyautatawa, ko wanda ya kai ji sayyidina Ali. Kaga shi ne khawarijanci, in yadda da shugaba mutum ya ce shi ba yi da ladabi, ba yi da biyayya ga kowa. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل السماء يزوي انشئ عشان ان وانا ممونا يلي نرش اللدبي دبيية دبا باب شو دبا كواي ابن دي جداما فسيما ذا سمع يسابع مس يسابع مس وامر بالسمع والطاعة عن من ذا سمع يؤمرني دجي دبيية aji kuma ayi biyayya. In an ce as-sam'u shine lokacin da ake faɗa ma mutum ya tsaya ya ji, shi yasa daga cikin alamatu as-sam'i lokacin da ake ma mutum nasiha na gaba da shi na masa nasiha ya tsaya ya saurara. Ba musu yana nuna cewa alamar wannan abu da ake faɗa masa na faɗa, to yana shiga cikin zuciyar shi kenan, kuma da sannu zai masa tasiri. Amma lokacin da ake masa yana ciccijewa, yana nuna isa sauran kirki, sai shi a sake gaya mishi ma haka, to wannan mutum ya tafi kenan. To manzon sama ya umarci, ya yi umarni da as-sam'i wa ta'a, cewa a riƙa ji kuma a yi biyayya. Idan an faɗa maka gaskiya to ka saurara ka ji, na gaba da kai abin da zai faɗa maka, ko da zai yi kuskure, kuskurensa zai zama kaɗani, zai hango maka ya ce maka kaza, to kai biyayya a cikin wannan abin da ya faɗa maka sannan wan nasihati sannan kuma bayan ya umarni da sami wa ta'ati lahum sannan wan nasihati sannan a musu nasiha yi ma shugaba nasiha shine na farko kai masa biyayya shine na farko sannan kuma idan ka ga ya bauɗe wani abin da ba daidai ba to ba zuwa za ka yi ka yada shi ba a sai ka je ka same shi daga kai sai shi ka faɗa masa in kuma ba za ka iya kaiwa zuwa gare shi ba to haɗa da wani wanda zai iya zuwa ya kai gare shi ya faɗa mishi ya masa nasiha irin wannan ba karamin sulhu yake kawowa a cikin al'umma ba manzon sama yake umarni da haka kun ga a hadisi manzon sama yake cewa addinun nasiha addinun nasihatu qulna liman amin lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim manzon sama yake addinun nasiha shi dai addinin musulunci nasiha ne in an ce nasiha shine aikata alkhairi wanda sakamakon sa alkhairi shine an-nasiha sahabbai suka ce wa za a ma nasiha manzo Allah sai sun ce lillahi amma Allah nasiha yima Allah nasiha shine yin tauhidi gare shi a bauta masa sa a hada shi da kowa a cikin bauta a girmama hukuncen sa ai aiki da su wannan an-nasihatu lillahi ce sannan wa likitabihi amma littafin Allah nasiha yima littafin Allah nasiha yima littafin Allah nasiha shine a koyi yadda ake karanta shi abu na farko ke littafin Allah alqur'ani mai girma dole sai kana da malamin da ya karantar da kai shi yasa kare wannan saukar da ake yi mutum ya fara daga babbaku ya zo ya farfaru masu wasilla sannan ya zo ya fara hada karatu sannan ya zo ya riƙe yin karatu har ya kai ya sauka ba ƙaramin tasiri yake da shi ba sannan Allah ta'ala ya azurta shi da yin hadda ya zo ya hadda duk mutumin da ya koyi alqur'ani haka to Allah ya taimake shi domin haka Allah ta'ala ya saukar da alqur'anin nan malaika jibril zuwa ya riƙe koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ta manzon sa yana da malami malamin sa na alqur'ani shine jibril alaihi salam har lokacin da ake saukar masa da alqur'anin sai yana gaggawar ya iya Allah ta'ala ya ce la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka riƙa kaskarwa da harshenka don ka gaggauta iya karatun alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tattara maka shi mu haddata maka a zuciyarka sannan mu za mu karanta maka shi kawai abin da ake so fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu idan aka karanta maka to ka bi karatun in an yi maka kai ma kai da haka ake koyon qur'ani walaysa bainahu wa bainat tarfihi illa riyadatun min al-fikr babu bambanci tsakanin karatun alqur'ani da yin sa sai yadda kake komawa da labbanka buɗe labbanka da kake tana rufewa shi ke sa qur'ani ya zauna maka koya da kake tana talaqqi malami kuma na maka talqini malami na baka talaqqi kai kuma kana anta yace maka kaza za a ci ya gyara maka lokacin muna karatun alqur'ani ana muna koyon karatu malamin mu har bakin ka sai maka haka sai iya maka haka da baki yace ga yadda za ka yi sai kama ba hannun bakin ka haka yi maka haka ko yi haka yace faɗa miki saboda kai iya wannan haƙin alqur'ani sannan sanin ma'anonin alqur'ani yana cikin haƙin alqur'ani ba kai ka karanta ba bayan mutum ya karanta to kuma ya san ma'anonin sa kawarija wancan da muka yi magana kansu matsalar su za su koyi tafsirin alqur'ani kawai su dai su iya karatun qur'ani shikenan kazan wa anan kasa ya haka akan kaida gaddawa yaddi kawai abin da ke cewai mahaddacin alqur'ani kuma yanzu yana wata da kura da maciji idan kura ta shigo gari shi za a sa ya kama ta idan maciji ya yawo da maciji shi ne gaddi kenan ya rika ba da maganin kunama inna nakhafu min rabbina man abusan kam ba a karasawa in ka ce dari ra to za ta tsana ma wai duk qur'ani ne mutum cikin shi na ciwo shi kenan sai a ce ba a rubuta mishi lallabi safi ba dan nihin ila yawmi ba kaga ciwon ya tabbata kenan sai a ba mutum sai ya sha abin nan mace ba ta haihuwa sai a ba shi wa aslahana lahu wa wahabana lahu ya haya wa aslahana lahu zawjahu wa aslahana lahu zawjahu ko namiji bai haihuwa sai a rubuta masa wa aslahana lahu zawjahu sai a ba shi ya sha aikin gaddawa kenan mutum ya haddace alkurani babban mutum a wurin Allah amma kuma a ce makomarsa kenan to daga cikin haƙƙin alkurani akwai sanin ma'anoninsa sannan kuma aiki da shi aiki da shi sannan da tintintin a lokacin da ake karanta shi mutum ya ji kamar yanzu Qur'anin ke sauka to kaga wani kitabi kenan sannan wani rasuli annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wajibi ne a masa nasiha nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine a masa biyayya a cikin abin da ba da umarni a gaggata shi a cikin labarin da ya bada sannan ka abauta ma Allah ta'ala sai da abin da yazo da shi sai bid'a duk mutumin da ya bid'a to bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi ba kuma kai kuma sai wani ya baka ko kai ka ba kanka to wannan ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ba sannan wai a imatul muslimina sannan da shugabannin musulmai wajibi ne waɗannan jinsun uku ne da ambata a hadisi malami da cijo sannan kuma shugaba waɗannan uku wajibi ne a musu biyayya in girmama su an musu nasiha to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka sannan wa ammatihim duk sauran musulmai su ma a musu nasiha a musu nasiha yin mutum nasiha ka ware shi daga kai sai shi ka masa yin nasiha ta gabaki ɗaya kamar a masallaci a yi nasiha ba a faɗi sunan wani ba ba daidai ba ne a yi nasiha a riƙa ambaton sunayen mutane a ce wane kaza kai ka ɗauka lokacin da kake nasiha an kai ne aka maha aka zo aka nuna ka aka ce ka yi kaza ya za ka ji yin nasiha to duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya saba ma mutanen jahiliya akan haka su ba su da ladabi ba su da biyayya ba su da shugabanci ba su da jagoranci rayuwa suke ta karazibi rayuwa suke ta dabbobi kowa kawai tashi ta fishe shi suna da kujuwa wata ka'ida da suke da ita a lokacin suna cewa kai al-mulku liman qahara al-mulku liman qahara duk wanda kawai yake da ƙarfi ya samu galaba kawai ya bige ya kwace to ya zama shugaba haka shi haka suke a jahiliya al-mulku liman qahara kawai kana da ƙarfi to kai ne shugaba ba ka da ƙarfi to shi ke ba ka da amfani haka suka ɗauka to amma manzon sama sai ya zo ya nuna a'a ba haka bane ba haka bane hatta makaho manzon sama ya taɓa bashi jagorancin Madina ibnu ummi maktum Abdullahi ibnu ummi maktum ko Amr ibnu ummi maktum ladanin manzon Allah sama na Madina bayan Bilal manzon Allah sama ya taɓa bashi rukun Madina zai yi tafiya aka sa shi ya zama khalifa makaho ne amma tunda akwai kwakwalwa akwai kwakwalwa nawa sai ne bashi jagoranci kuma sahabbai suka masa biyayya kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo lafiya lau komai bai canza ba a samu wata matsala ba to haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya dora waɗannan sahabban ya musu tarbiyya akan ladabi da biyayya mutanen da da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne fa a ji a cikin su amma sai ga su idan suka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama ala ru'usihim at-tayra kai ka ce an tsora tsuntsaye ne a kawunan saboda natsuwa da ba annabi sallama kariya da ladabi da biyayya jira suke manzon sallama ya ce su yi kawai su yi to haka ake son al'umma ta zama waɗannan ƙa'idojin da kake ganin sojoji suna da su cewa a yi biyayya duk wannan ka'idoji ne da a wajen sojoji aka fi ganin su to a cikin musulunci aka sace su yadda da jagoranci yadda da shugabanci ladabi ga shugabanci da jagoranci shi ke sa al'umma ta ci nasara وغلظ في ذلك sannan manzo Allah da sunan ya kauta samari shi a game da taba ma shugaba ya kauta har shi ne magana ne tafi akan shugaba jagora ba daidai bane a taba masa dai idan aka bude kofar taba ma shugaba bala'i take jawo wannan kofar da aka bude ce ba daki yazo yasa al'ummar musulmai ta samu kanta a cikin musiba ce ta farko lokacin da aka fara kace shugabanta na farko sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu tunda aka kace sayyiduna Umar so fitina ta bude a cikin al'umma har yau kuma ga ta nan dama manzo sama ya faɗi cewa wannan kofa idan aka karya ta to shikenan sannan manzo sama ya ce idan ka daga takobi ga al'umma ta to ba za a sauke shi ba har ranar tashin alkiyama sai dai a samu sauki tunda aka fara kitan sai a cikin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an to shi ne aka bude kofar fitina Usman ya zo aka kashe shi sayyiduna Ali ya zo aka kashe shi shike sai aka mai da kitan shugabanni a cikin al'umma ya koma ba wani abu ba kaga tawaye ba karamin bala'i bane wa abda fihi wa aada sannan manzon sama ya bayyana bayani sosai game da cewa wajibi ne a mashugaba biyayya masa ladabi wa aada kuma manzon sama ya nuna gaba ko ya maimaita wa abda wa aada kuma ya maimaita bayan ya bayyana abda ya bayyana wa aada sannan ya sake maimaita اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي كانما على راسه ذليله من سنه يتي اسمعوا واطيعوا كجكوي ديايا وان تامر عليكم عبد حبشي كودا امتينكو نا لارباوا ما سكيشن قبيلنشي ان ندا مكو دكتر ايثيوبيا بار فات مي دونقلنن غاشي يزو يزما شوغبانكو كوي مسا ديايا sai masa biyayya jagora a cikin al'umma kuma da shi ake farawa shine na faɗa na ce tun daga layi al'umma ta zama tana da dattawa masu faɗa a ji wanda in suka ce kaza kuma nan ba da shekaru ba mu da muke da ƙananan shekaru shekarunmu ba su kai cancan ba mun ga irin wannan akwai a cikin wada na san dattijan da in ya zo ya sa kaya yayi retired abin nan immigration kun yazo da yamma ya tsafa kujerar sa kofar gida in ya ganka yaga ka zo ka wuce matashi ta sake wucewa sai kwala maka kira kuma da zagi baka sani ne ba zan fada sunan shi ba Allah ya ji kanshi zai kwala maka kira sai ya zagi mutum sannan yace kai dan gidan uban waye ai ba kamar zagi bane ko amma ya kama da zagi akwai kuma zagin da yake babban ba zai fada ba ya rasu amma zai ce maka kai dan gidan uban waye ka fada kana rawar jiki yace me kake yi na ganka kana ta yawo baka zuwa makaranta ne baka da aikin yi ne baka da sana'a ne in ka fadi matsalar ka sai ya kokarin magance maka matsalar lokacin da ya rasu shi to ire-iren su ana da su masu faɗa a jin aka faɗa shi kenan kuma kowa ya yarda a cikin unguwan nan cewa shi uban shi ya yarda ya faɗa masa ya bi da haka aka ce nasara wannan wanda suka taso a irin kettin waɗanda suka mutu tarbiyya kowannan su ya zama wani abu yanzu wasu sun zama customs wasu sun zama immigration officers wasu sojoji wasu 'yan sanda wasu kuma sauran ma'aikatu wasu malaman makaranta sakamakon irin wannan tsarin da ake da shi amma sai aka koma kowa ta shi ta fishe shi baba a gida ya ji da nashi ina ma ya gaza ya kasa yin komai ba zai iya kata musu ba yara su taso ba wanda zai je makaranta duk abin da mutum ya ga dama ya yi ina al'umma za ta tafi a haka irin wannan abin da muke hango ba al'umma wallahi nan da shekara goma za ka yi mamakin wannan al'umma ta mu inda ba mu canza ba za a share tarihin mu a ban kaza. Irin yara yadda suke gudun karatu, suke gudun makaranta, yadda jin kullum karuwa yake yi, ba raguwa yake ba. Yan shekaru 10 suna koya ma na ƙasa da su, yan shekaru 20 sun koya ma na sha. Haka abin yake ta karuwa. Yaro yana firamare, ba zai ma gama firamare ba aji huɗu ya bar zuwa ko aji uku. La islamiya wala allo wala boko wala sana'a. Dole irin wannan adadin shaye-shaye zai karu a cikin al'umma. Adadin shaye-shaye zai karu a cikin al'umma. Adadin sace-sace zai karu a cikin al'umma. Adadin faɗace-faɗace zai karu a cikin al'umma. Adadin kisan kai zai karu a cikin al'umma. Shi ya sa masana tsaro in suna bayani. A tsaro ko kawai shi ne ka zo ka baza sojoji ko ka baza ƴan sanda. Akwai abubuwan da za ka yi tun daga asali in kai wannan doka ta samar da tsaro. Sai ƴan sanda kawai su ta yawo a gari ba za su kama kowa ba. Sojoji sai su koma barikin su ta teɓa. Sai dai ƴan suna fita gudu. Amma ba su da aikin yi. Saboda shugabanci an samar da tsari mai kyau. Na inganta ilimi a cikin al'umma. Duk mutumin da ka ilmantar da shi ya san abin da yake ba zai shiga irin waɗannan abubuwan ba. Sahabban nan da kake ganin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantar da su ya zauna yayi. Karatu shi yasa suka canza suka zama bayan Allah sai ga sun koma kaman mala'iku a ban Allah. Wa hadhihi al-masa'ilu thalath. Malam yace waɗannan matsalolin guda uku hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi sahih annahu qala shine manzo sune manzo Allah ta sama ya tattara su cikin hadisin da ya inganta daga gare shi. Matsalolin nan guda uku sune asham wa sa'ad an nasiha, sune matsaloli guda uku sune manzo sama ya zo ya karanta cewa a taurari shugabanni a yi musu biyayya sannan a musu nasiha. Manzon sama a hadisi sahihi ya hada su yake cewa inna allaha yarda lakum thalathan, Allah ya umarce ku da abu uku. Ko kuma waɗancan matsalolin har da guda biyun da suka gabata sun zama wannan matsala ta uku ce ko? To su ne manzon sama ga baki ya tattara su a cikin hadisi sahihi ya ce inna allaha yarda lakum thalathan, Allah ya yarda muku da abu uku. Mu ji su, Allah ya yarda ku aikata abu uku. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta masa shi sai kar ku gama shi da kowa a cikin bauta. In ji annabi sallallahu alaihi wa sallam, a bauta ma Allah a hada shi da kowa a cikin bauta. Wannan shi ne abu na farko da Allah ta'ala ya yarda mana ne. Wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, sannan kuma ku yi riko da igiyar Allah amintacciya kwara daya wa la tafarraqu kakkuragab. Kuma ita ce matsala ta biyu a cikin littafin hadisi. Su suna da rabuwar kai, manzon kuma ya zo da haɗin kai. Haɗin kai kuma na gaskiya ba haɗin baki ba. Malam Abubakar Ladan Allah ya ji kansa a cikin baitotansa da ya ce haɗa kai ba wai haɗa baki ba, domin a yi zalunci ko a yi zamba ba. In an ce haɗa kai kowa ya san abin da ake nufi shi ne a tsaya a yi gaskiya. Amma an ce haɗin baki to kun sufure shi ke. Ya sa shi kanshi ba ya rabe sai ya bambanta. Akwai al-mu'tamar akwai al-mu'amara. Al-mu'tamar taro da za a yi don neman haɗin kai shi ne conference. Amma idan ya ce al-mu'amara shi ne kwansifiri. Kaga wancan conference shi ma bature, wannan kuma kwansifiri. To ba Bahaushe ba ya ce haɗa kai da kuma haɗa baki. Haɗa baki shi ne a ƙarya. Irin yadda ake yi, iri-iri an san ƙarya ake yi ba abin da zai kaza. Sannan kuma zuwa ce a tafi a haka ba zai yiwu ba. Shi ne mara gaskiya ya yi watsi daga rashin gaskiyarsa, ya yi riko da gaskiya. To daga nan ne za a samu haɗin kai. Gaskiya ita ce haɗa kan mutane. Sannan wa an tunasihu man wallahu ta'ala amarakum, sannan ku yi ma wanda Allah ta'ala ya bashi shugabancin ku nasiha, shugabancin addini ko shugabancin duniya, kuma sabiyayya. Yasa irin wannan yanayin da muke fatan samun canji na shugabanci to muna da bukata mu sama makan mu irin wannan karatun cikin mi makan mu tarbiyya yaya zamu fuskanci shugabanni da Allah ta'ala zai ba mu adilai mutanen kirki mu kuma ya zamu mu taimaka musu su iya shugabancin mu ta yadda Allah ke so kowa dai ya san yanzu ba daidai abubuwa ke tafiya ba suna tsine mu da ne muna tsine mu in sun je mutun za su zage mu mu ma mun samu dama mu zage su haka ake rayuwar da ake kenan shugabannin mu kenan don Allah ya canza mana muka samu shugabanni na Allah na kirki to mu kuma mu ma sai mu canza mu zama mutanen kirki mu musu biyayya shine taimako shine abin da shugaba baya gina kasa shi kadai ina jin na sha faɗa muku kissar wani mutumi da yazo wajen sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ma sayyidina Ali manin sayyidina Umar ko Abubakar an zauna lafiya shugabanni talakawan su lafiya lau manin sayyidina Umar ma haka shugabanni da talakawan su lafiya lau kai ko da kai da Usmanu musamman karshen Usman da kuma sai mulki ka sai aka ji abubuwa su ta kudi sayyidina Ali mutum ne hakimi ne Allah ya bashi hikima yace to ga amsa yace a zamanin sayyidina Abubakar da Umar irina da irin Usman mu ne talakawan su ya za a ba za su ci nasara ba amma kai da irin ka kai kuma ku ne mabiyan mu talakawan mu ya za a ci nasara shi ke nan sai mutum ya tafi yana so su kai ya yi dukan da kai ya mutu tsiki-tsiki sun zaka shugabanni suna cin nasara ne idan Allah ta'ala ya ba su mabiya na arziki na arziki shi ke sai komai ya zama daidai amma idan ya kasance shugabanni suka rasa talakawan kirki domin su ma shugabannin fa a cikinsu suke akwai shugaba mai hanci biyu akwai mai idanuwa hudu akwai mai kai biyu ƙafafuwa hudu fa kama akuya shugaba ne ba shi hanci biyu hanci da yake da shi mai kafa ta biyu idanuwa biyu yake da su in a cikin ku ake fitar da shugabanninku to da aka kaga akwai buƙatar haka ta daga irin tsari na jahiliya na kin biyayya tun daga zaben ne ya kamata a fara ganin alama tabbas wajen karɓar kati mutane su riƙa hauka suna yin abin da ba haka yake ba ka tsaya a kira sunanka katin kananan ka ɗauka a baka amma mutane su riƙa hatsaniya to na da in kuma an zo zaɓe to ana dai faɗa mana cewa duk mazaɓar da aka saki aka tada rigima to an ba wannan jami'in zaɓe ya soke wannan zaɓen shi ke nan ba to daga mutum ɗaya zai iya jama mutum 500 kaga wannan wajibi ne a zauna a yi tsari mazaɓa ya zama akwai dattijo dattawa masu faɗa a shi wanda in suka ce a bari za a yi biyayya sai muna son samun wannan alkhairin da muke hangowa amma wannan in muka ce za mu yi alfahari da yuyuyu ai muna da yawa mu ce da yawa to sai a sake mana irin wancan da aka yi su natsuwa suke tsayawa su kan waɗannan kudu kudancin Najeriya da kake gani kuma yana su a tsara suke kayan su mu ne muke hargido sai a yi ta hargido a ba a yi ta hayaniya wallahi ba uban da ya isa ya hana ni wallahi sai an yi shi ke nan to ya ga dama ya soke mazaɓan nan shi ke nan ya wuce ya gudu ya gaba abin shi shi ke nan ba ku da zaɓe kaga tun daga nan kun faɗi kaga wannan wajibi ne mutane su yi ma kansu faɗa su yi ma kansu gaskiya su tsaya ciki mu ji a ranmu cewa wajibinmu ne mu sa ma kanmu ka'ida ta da'a da ladabi da biyayya a masallaci akwai da'a liman shine shugaban masallaci ba wani ba tun daga masallaci a canza zama muna da tagi a komai to shine abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Manzan da sun ba an aka zo aka tsaya ta huji fa tari fa hannu ta hukun sallah tun daga sahun sallah ke kinu da maka tsari da shugabanci a jera mutane ba ai da wani ya baude ba a ceki sannan kuma mutum sai ya shiga gaba sai yayi sannan za a yi sannan sun za a tada ikama mutum sai zai tada ikama ba kowa zai riƙe yi ba masallaci ya zama hayaniya idan aka ce neman muryar shi ba a jin ta saboda ciwo ko muryar sa ba ta fitowa mutum sai zai riƙe yi da mutane sallah in liman yace Allahu akbar a samu zakara wanda zai ji yadda mutane kuma da lati fika shi ke ba buƙatar la ba buƙatar zakara zakara ya zaman sa wannan na koya mana tsarin da manzo Allah ta sama yazo ya dora mu a kansa yawanci jahiliya ta zaman kara zube ta ƴaƴan dinya ne kowa na da malfa a kai ba shugaba ƴaƴan dinya kowa na da malfa kowa ya dora malfa a kansa ba rayuwa al'umma ba ke al'umma ba ta cin nasara a haka al'umma tana cin nasara ne a jagoranci da shugabanci da ladabi da biyayya da faɗa a ji to shi ne al'umma take samun nasara walam yaqa khalalun fi dinin nas malam ya ce al'umma ba ta samu matsala a cikin addininta ba wa duniyahu da kuma duniyarta illa bi sababin ikhlali bi hadhihi thalathi aw ba'daha sai da sai suka ci da waɗannan abubuwan guda uku ko kuma sai suka ci da wani sashi daga cikin uku ba tauhidi a cikin al'umma sai shirka al'umma ba nasara babu haɗin kai a cikin al'umma sai rabuwar kai da rigingimu al'umma ba nasara babu da'a da ladabi da biyayya ga jagorori da shuwagabanni da na gaba a wannan al'umma ba nasara ba za ta ci nasara ba amma idan Allah ya taimaki al'umma ta samu wannan shi ce ya sa duk mutanen da kaga sun samu haka haka suke duk sauyi da aka samu hatta wanda ba na musulunci ba ka karanta tarihi ko mulkin Babaka da Turawa suka zo suka kai kasashen musulmai mu dauki Najeriya da Ingila ta mallake ta sarauniya fa tana cin fa take na dogwamna gwamna duk take nadawa a sunan aka tura musu gona Najeriya aka turo mana Lukas ni majina ne gashin baki aka turo shi babu abubuwa da babu wayan babu salula ba mu wannan jiya amma ka duki da suka rika tsara shugabanci suka rika mulkin mu yadda suka ga dama sannan shi kan shi akwai bangarora akwai gwamnoni na jahohi ko gwamnoni na region kamar nan region din mu nan Kaduna akwai Shawtit ne wannan kafi sannan akwai Razzan sannan akwai EO haka suka shuka suka juya mu yadda suka ga dama sannan sai lokacin da suka ga dama sannan suka ce sun ba da yanci kuma da za su ba da yancin sai da suka tsara ga yadda suke son a tafi suka karɓi Qur'ani suka kwace Qur'ani suka miƙa constitution haka suka yi suka ce ba a aje Qur'ani gefe guda a constitution dokoki sai da suka tsara dokoki na laifuffuka kudancin Najeriya aka yi musu abin criminal court wanda ya kunshi dokoki ne na turawa da al'adun gargajiya mu kuma bangaren arewacin Najeriya da muke da musulunci aka yi mana penal court aka ɗibo su kunce-kunce na fitihun littattafanmu sannan aka ɗibo ka'idojin turawa aka hada su ne suka ba da penal court a haka suke kuma ku duba har yanzu wannan tsarin da turawa suka yi saboda ladabin su da biyayya shine yake bin mahallin su lokacin da aka zo aka fara harkar jaddada shari'ar musulunci ai ba qur'ani alƙali zai bude kawai yace maka Allah ya ce ko hadisi ba kamar yadda alƙalan da suke yi a dole wannan shari'a sai da aka ce must be codified sai da aka yi codifying inta aka sa ta a cikin kundi sai a ce Zamfara state shari'a penal court Kaduna state shari'a penal court Kano state shari'a penal court ba za ka zo ka ja Qur'ani ka ce ai Allah ya ce ba dole wannan kudin za ka jawo amma kuma shari'a ce to da kallon da biyayya da tsari shike sa al'umma ta tabbata amma al'ummar da ba ta da ladabi da biyayya da tsari rayuwa hargidu rayuwa hataniya rayuwar rashin tsari wallahi tallahi ba ta sa al'umma ta ci gaba kullun al'umma za a rinsa a baya kuma ka duba wannan majar da NAPC suka yi ai ya kara tona mana muyan arewa asiri ku duba yadda waɗannan mutanen suka kawo tsari kowa ya san APC yanzu ta fi CPC da saboda haɗuwarmu da waɗannan yarbawa sun suke da wannan tsarin ba namu ba ne faɗa ma kanmu gaskiya su suka kawo wannan tsarin kuma haka za mu yi ta zama a rayuwa ba mu ga addini ba mu ga duniya kullum mu ne a baya ya'yanmu ne kullum aka tashi littafi mu ne jahilai in aka tashi littafin jahilci yau a Najeriya arewacin Najeriya ake cewa mu ne jahilci ne makatutu in ana maganar talauci mu ne farko in ana maganar cututtuka har da cututtuka fa yanzu wannan foliyon da ake magana shin innan nan ba ta fa a kudu ba shin inna a kudu wannan a sunna TV suna kallon wani likita na lecture a Kano wata seminar da aka shirya ma malamai yana bayani sai ya kawo alƙalin malaikaci mutuwar jarirai da ake da su a Najeriya adadin a nan ɓangaren mai fi yawa ko ba ƙarya ba ne mu muka kalla za mu faɗa ma kanmu gaskiya a cikin layi za ka fara tabbatar da haka a layi yanzu a nan layin Zamfara misali wannan layin Dogo ka fara daga ƙasa kai can ka lissafa yaran da ba su zuwa makaranta la islamiyya wala boko wala allo daga shekara biyar zuwa shekara 25 guda nawa za ka sama na tabbatar da adadin waɗanda ba su zuwa ya fi adadin waɗanda suke zuwa yawa to wace al'umma ce ta taɓa ci gaba da jahilci in aka tashi littafa waɗanda za a yi abin arziki da su yanzu da zinna ake faɗa min ni ban karanta ba wai gwamnatin Najeriya za ta maida doka ma yanzu minimum qualification da ake nema na karantar a firamare shine digiri kaga da secondary certificate in mutum yana da grade 2 to za a ɗauke shi a matsayin malamin firamare aka zo aka maida shi dole sai tana da NCE to yanzu maganar da ake ciki digiri zai koma ko na tabbatar da sai dai a je a ɗibo Allah ba mu ba su ne za su koma su karanta da 'ya'yanmu mu ba ma hangen irin waɗannan abubuwa ko muna hangen muku muna faɗi Allah kenan su za su zo su karanta da 'ya'yanmu kenan ina masu digirin suke a cikinmu ina suke da waye da waye wanda za su je su karanta a firamar masu digiri dole sai digiri su kaga duk waɗannan cututtukan ga su nan muna kallon su amma ba ma da niyyar mu gyara me ma faɗa haushin shi ake ji a jami'a kuma yanzu an sa doka ita ma da can idan mutum ya ci maki 40 to ya ci zai wuce har ya iya gama jami'a to yanzu baka isa ba sai dai daga 45 haka ne ko malam Ismail 45 zuwa sama 45 ji kenan yanzu ba yi ba fat ba fat a jami'a da mutum yaje in ka zo ka dan ci 28 sai ka tafi wajen malami sai shi to bari ya cika maka biyu in kuma wani ne sai ya jawo lokaci yana how can I get 2 marks to give you sai ya jawo wani how can I get 2 marks to give you mune amma duk ba ma hanjin irin waɗannan abubuwa kasuwancin mu ya kare yanzu ba wani mai kudi a arewacin Najeriya sai dai ɗan siyasa ne shi kudi na wajen ƴan siyasa su ne masu yawa suna raba daloli amma ƴan kasuwa an kai su ƙasa in ka shiga kasuwa haka za ka ga mutane na sai karanta abin nan Qur'ani wasu na da la'ilu Allah zika ce da makiya kuma ya rushe ka shiga kasuwa kai ka ga mutane na ta karatun Qur'ani a kasuwa ai kasuwa ba wajen karatun Qur'ani bane wajen karatun kuɗi ne amma ka shiga kasuwa ka ga mutum ya bude Qur'ani da matsala ba haka aka so ba cikon lokaci ne wanda kuma ya buɗe da la'ili yana karantawa daga wallahi mu faɗa ma kanmu gaskiya waɗannan abubuwan ba abubuwan damuwa ba ne abubuwan mu zauna ne kuka ne mun zama a baya mun zama a ƙasa muke sosai kuma rashin ladabi da biyayya da tsari shi ya kawo mana haka yanzu a cikin unguwa za a iya tsarin yadda za a yi masallaci zai iya ɗaukan yara ya saka a makaranta haka cocina suke yi al'umma ita take tara kuɗi ta tura ƴaƴa su je su yi karatu a tsaya ga yaro mai ƙwaƙwalwa a kira shi me matsalar sa ba yi da kuɗin da baban shi bai da kuɗin da zai biya mishi kuɗi al'umma su ɗauki nauyinsa ai shi in dai ba la'anannan Allah ba ne wannan yaron a ce an ɗauki nauyinsa har ya je yayi wani abu ya zama wani abu sannan ya ce ba zai juyo ya kalli al'umma ba dukkan wannan rashin tsare-tsaren su ne matsalolin da ake fuskanta saboda kuma wannan tsari ne na jahiliya jahiliya su suke da wannan tsarin na karazibi rashin ladabi da biyayya da kuma rashin tsayawa su tsari manzon sama ya kore shi ya yaki da wannan daga baya kuma gashi an sake dawowa al'umma ta kuma komawa ce amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa kuma har yanzu da lokaci kuma za a iya gyarawa al'umma ta kan shiga al'umma kaman jiki ne mai rashin lafiya ya warke to tabbas yanzu al'umman mu tana cikin rashin lafiya muna fatan Allah ya ba mu ikon shan magani mu warke kuma mu dawo lafiyar mu tafi ta da domin mutum yakan yi ciwo lafiyar shi ta ƙaru tafi ta da ni wannan ya tabbata a likitanci likitoci suna waɗannan bayanan to Allah ya sa al'umman mu ta zama haka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ba mu shugabanni na gari Allah tabbatar da alkhairi a cikin kasarmu gaɗe kuma da yake fuskantar mu nan da ƴan kwanaki kiris Allah subhanahu wataala ya dora mai gaskiya akan ma'aikaci ya dora aminai akan ha'inai ya dora adilai akan azzalimai Allah madaukakin sarki ya ba mu rinjaye ya ba mu nasara Allah madaukakin sarki muna roƙonka muna roƙonka ya Allah idan zunubi muka maka maka mun tuba ya Allah Allah madaukakin sarki kada ka sake dora azzalimi ko kafiri akan mu akwai azzalimai akwai kafirai a cikin shugabannin mu sannan in kuma Allah jarabawa ce ka mana to muna fatan ya Allah ka sa mun ci wannan jarabawa kuma Allah ka kawo ƙarshen wannan jarabawa domin ai ba a fata ko ɗalibi ne kullum ya ta jarabawa ko da yana ci ai akwai lokacin da za a ce ya yi graduation ko kuma muna fatan haka Allah ka taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh